her mama's rain.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima Si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar ɗan bindiga ta ƙasar Sudan da ke yaƙi da sojojin ƙasar a wani ƙazamin rikici na kusan shekara guda ta amince da wani ƙuduri da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nema a tsagaita wuta a cikin watan Ramadan mai alfarma. Kungiyar Rapid Support Force ta faɗi a yau Asabar cewa tana fata ƙudurin zai taimaka wajen kai agajin jin ƙai da ake buƙata ga miliyoyin mutanen Sudan da faɗa ya ratsa da su. Kwamitin sulhu mai wakilai 15 ya kaɗa ƙuri'a daga gagarumin jaya a ranar Juma'a domin amincewa da ƙudurin Birtaniya ta gabatar. Ana sa ran za a fara azumin watan Ramadan ranar Litinin ko kuma ranar Talata. Tunda sojojin suka goyi bayan kiran da shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na tsagaita wuta a watan Ramadan, Sudan ta faɗa cikin ruɗani a tsakiyar watan Afrilu, lokacin da aka daɗe ana takun saƙa tsakanin sojojinta da na RSF faɗan tituna. Iyalai da dama a kudancin birnin Rafa na Gaza sun rasa matsugunne a yau Asabar, lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hari kan ɗaya daga cikin hasumiya mafi girma a wurin, inda suka ce shingen Hamas na amfani da shi wajen shirya kai hare-harekan Isra'ila. Ba a samu asarar rai ba. Harin na Isra'ila na ƙara matsin lamba a ɓangaren ƙarshe na yankin da bata kai hari ba, kuma sama da Falastina miliyan ɗaya da suka rasa matsugunnin suke samun mafaka. Ɗaya daga cikin mutane 300 mazauna wannan hasumiyar da ke tazarar mita 500 da ya kan iyaka da Masar ya shaida kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Isra'ila ta ba su gargaɗi na tsawon mintuna 30 na su gudu daga ginin da daddare. A ɗaya ɓangaren kuma, sojojin Amurka da ƙawayenta sun harbo jiragen sama marasa matuƙa guda 15 da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka harba a tekun Bahar Maliya da tekun Aden a ranar Asabar, in ji rundunar sojin Amurka. Jin kaɗan bayan haka, 'yan tawayen sun yi ikirarin kai harin, inda suka ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwa na kasuwanci na Amurka, tare da harba jirage marasa matuƙa a kan jiragen ruwan yaƙin Amurka a Bahar Maliya da tekun Aden. Wannan dai na ɗaya daga cikin hare-hare mafi girma da tun da mayakan Houthi suka fara a watan Nuwamba. A wani farmakin jiragen yaƙi marasa matuƙi da makamai masu linzami kan jiragen ruwa a yankin tekun Bahar Maliya, masu muhimmanci ga kasuwancin duniya, a matsayin goyon baya ga Falastinawa a yaƙin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza. Babbar rundunar sojin Amurka ko CENTCOM ta ce babban harin na Houthi ya faru ne kafin wayewar gari a cikin tekun Bahar Maliya da makwabciyar gabar tekun Aden. An yi ta harbe-harbe a Port-au-Prince a daren Juma'a, wani wakilin AFP a wurin ya ji da kansa, yayin da mazauna yankin ke neman mafaka a cikin wani tashin hankali na baya-bayan nan a babban birnin ƙasar Haiti. Yanayin jin ƙai na ci gaba taɓarɓarewa, kuma ƙungiyoyin agaji da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi gargaɗin ƙarancin magunguna da kayan abinci, bayan da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai suka haifar da tarzoma a cikin al'ummar yankin Caribbean da ke fama da rikici a makon jiya. A cewar wani ɗan jarida na AAP da ke wurin, an ji ƙarar harbe-harbe a faɗin babban birnin ƙasar da yammacin ranar Juma'a, musamman a gundumomin Togo da Pokot da Lalou da Kanef da ke kudu maso yammacin ƙasar. Mazauna cikin firgici sun yi ta tururuwa don neman mafaka, inda shaidu suka shaida wa AAP cewa sun ga arangama tsakanin jami'an 'yan sanda da 'yan bindiga yayin daga dukkan alamu gungun 'yan bindigan ke kokarin kwace ikon ofishin 'yan sanda a tsakiyar birnin wani jirgin sama mai saukar ungulu dake sintiri akan iyakar Amurka da Mexico yayi hatsari a jiya Juma'a inda ya kashe sojojin kasar biyu da kuma wani jami'in tsaron kan iyakokin Amurka inji rundunar sojin Amurka a cikin wata sanarwa ta fitar rundunar haɗin gwiwa ta Amurka ta ce jirgin sama mai saukar ungulu na UH-72 Lakota dake aikin tallafa aikin kare iyakar kudu maso yammacin Amurka ya faɗo da misalin karfe 2:50 na rana agogon yankin jiya Juma'a yayin da yake gudanar da ayyukan sintiri a kusa da birnin Rio de Grande na jihar Texas. Sanarwar rundunar haɗin gwiwar ta Amurka ta ce wani soji ya samu rauni. Sanarwar ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda aka kashe ba har sai an sanar da 'yan uwansu abin da ya faru. Ana kan binciken musababin hatsarin. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato wani jami'in gundumar ya rawaito cewa waɗanda ke cikin jirgin sun haɗa da mace ɗaya da maza uku. Rahoton ya ce mutumin da ya jikkata na cikin mawuyacin hali.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Muna wa mai sauraro maraba da shigowa zauren BOA. Har yanzu muna jihar Agadez na kasar Niger inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud yake tattaunawa da mahalarta zauren kan soke dokar haramta safarar bakin haure a Niger. Musa Bashir yana bayani kan tsarin wayar da kan waɗanda abin ya shafa. Sai lokaci ya kubuce mana. Yau za mu ci gaba da sauraron shawarar Musa Bashir. Bismillah malam.
Sai dai abin da yafi kyau ana sensitization. Ana waye mutane kai na in kai haka ga laifin da zai same ka ko kuma su ma kansu bakin hauren su gyara irin zaman su. Tunda gaskiya mutum shi ma sai ya gyara zaman shi dan wani abu kai ya zo masa. Kamar yanzu kaga muna kwanta musu muka samu dama kuma su gane mace ya kamata ya shiga wadda irin ta mace. Yawa mace kin huto da wata ƙasa kin zo kasar musulmi kuma ki wata shiga wadda ke da kanki kin yi provoke mutum to tunda kaga bangaren shari'a ana cewa abun da yake ma provocation don akwai provocation da kake yi ke mace kin sa kananan kaya kin yi yadda kika ja hankalin wani abu ya faru da ke to dole sai an yi magana wannan kananan kayan da dan kika sa kika ja hankalin shi to muna dan musu jawabi mu ce munan al'adun mu ba haka bane ku yi dubara ku nemi hijabi sai ku saka a wanda zai iya ma ganewa in ba kun yi magana ba yace a wannan ai ba ai kasa bace ai wannan ai yare ce to zai wahala kaga an gane irin wannan to amma in suka saka hijabi kaga an bace to yanzu dai muna ba su irin jawaban suna ganewa kuma irin kara da za su iya kawowa sai ga kamar gaskiya a zo wasu a matsayin ba yin haure sai ga mutun ya zo gidan gwamnati sai ga shi da dan kilo a matsayin shi na namiji da devar da kilo kuma karanan hukuma kananan kaya ka zo gurin hukuma kace kara kaka to ya kamata ka girma tutar kasa da zaka shigo inda zaka shigo inda hukuma ce ta kasa zaka ga tuta to wannan ya kamata a girma kasa muna kwanta musu in za su shigo wannan gurin sai ya shiga ne kyau wanda za a karbi sanu bibiyu to muna cike irin muna ba su irin wannan jawabin don Allah ba mu dama duk muna
idan muka dawo wurinka Malam Aminu yau kusan watanni uku da aka soke wannan doka kuma ɗan kasuwa suna ɗaya daga cikin da suka yi murna matuƙa da wannan soke doka shin kun samu wani sauyi ganin cewa yau watanni uku ta fuskar da aka soke wannan doka
a gaskiya sauyi dai sai a ce ana cikin jira ana cikin jira saboda abu ne ya riga ya faru kamar ciwo ne in aka riga aka kawo ai dole sai an warke tukwanin sannan za a samu amurbu
ko magani da sanin sanne
yawa magani da sanin sanne ke zuwa ba sai a hankali daga baya dai in abin ya kankama tunda gaskiya ai har yanzu abin bai kankama ba ana dai je guda biyu uku haka kan suna dan jajjefa amma irin yadda aka san caga can caga ta agadasu da yadda aka santa yanzu ko rabin ta babu a gaskiya
sai dai illa dokar a can baya ta muku
dai dokar gaskiya ta kawo koma baya fiye da yadda ba ka zato saboda din yawa sun rasa aikin su akwai fami ma za a ce maka ma wanda da yawa sun tarwatse wasu yanzu ba wai mazajen ba matan ma ba san akwai wanda yake ni na san shi lokacin caga yana da mace ta kai fudu amma yanzu matan ma ba san ba ma shi ba babu ba abin da za a yi babu ba ta dukuwa illa ce aka yi ba karama ba sai dai Allah ya kawo sauki abu
Malam Isuf Ahmed ku ne kuka sha gobarmaye ganin jawabin dokar an soke ta hanyar shawarwari ga hukumomin kansu ko kuma gwamnatin Niger musamman ma dai wannan gwamnati ta soji kuna ɗaya daga cikin wanda kuka ba da shawara na a soke wannan dokar har gangamin da kuka yi na goyon bayan soji babban dalilin ma yin shi soke dokar da kuma dakarun kasashen ketare da suke cikin kasar Niger a jibge da su tattara su bar kasa sai gashi yanzu gwamnati ta soke wannan dokar shi yanzu bayan soke dokar kuma wani irin shawarwari ne ya kamata ku ba wa gwamnatin dangane cewa dokar ta bata zo da wani sabon salo ba na daban maimakon a ci amfaninta sai a ga rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa.
Yala don ka mun fatan mu ta soke dokar da ya zo da waɗansu illoli daban haka zai ba makiya dama magunguna bisa kan sokewar ga da aka yi. Yanzu abin da su al'umma suka sani da in an ganka da bakin haure in ce an ganka da bugwari kamar an ganka da kwaya me yanzu kana iya huldarka da su ana iya ganin ku ba tare da an kama ka ba to wannan shine talakawan suka sani me babu wadansu kaidodi da aka fiddo na cewa yanzu masu sosai sana'ar gata yadda za su bi su ƴan sana'ar gasarin da yake aka aza musu wanda ya kamata su yi dan gwamnati ta amfana da wannan abin da ake cewa migration wannan fatauci su kuma al'umma su amfana kenan shawara da muka mun ma ba da ta tun bayo ba da su gwamnati musamman nan a Agadez tunda akwai hukumomi na Agadez suna iya fiddo sari na ga su ƴan caga hayar da ya kamata su bi domin wannan sana'a su su ci amfaninta su kuma hukumomin gari su ci amfaninta su kuma bakin hauren su samu hankalin su ya kwanta san da cewa lallayin suna iya zuwa kuma su tayi ba tare da sun gamu da masalolin da suka gamu a kwanakin ba saboda kakkumance da suna da yawa wadanda aka zibge na Agadez su kankan su ba zama Agadez san zama Agadez ba suke saboda sun zo ne dan su yi gaba an zo an zibge su har ya kai ma hulda tsakanin su da al'umma ta zama masala sosai na an samu korafi da dama bisa kan wadanda aka zibge nan wani bi suna ma ƴan gari kwace fade da dire-dire dai haka su kankan su ba fatan su ne ba haka kenan yanzu babban burin mu kamar yadda shi Aminu yace caga hayyo bata dawo ba kamar yadda aka san ta da yadda nace muku hayyo labari bai kai ga sauran wadanda su ne aka sani saboda shi wannan migration fataucin nan ɗan Niger in sun yi su je Libya ne mai wadanda suke zuwa don su tai turai kin nan yawancinsu su ne ƴan Gambia ƴan Cote d'Ivoire ƴan Ghana da ƴan Nigeria ba yawancinsu ba ƴan Niger ne ƴan Niger mun san muna zuwa Alger Libya mai wadanda suke zuba kudi sosai bisa kan wannan sana'a wanda idan ka ce baka jika da ri ka kai shi Libya baka to su ne masu fitarwa daga Ghana daga kasashe na Sidiya wadancan mai ƴan Niger dama wannan zirga-zirga zuwa Libya Alger mun santa kenan yanzu fatan mu kan su wadancan ɗan siriyawo ɗan kasashen can su samu labari su rinka zo mana a dubbai kowace rana ya kamata nan mu fiddo sa'an da in sun zo za su zuwa su ji daɗin zuwan da suka yi kuma su samu su ta yi cikin lokacin da suke so ba tare da an takura musu ba kuma a yi yadda su ƴan cuwa-cuwa za su ci amfana su ci riba a sana'ar ga tasu da ita miri ta samu tana hayar kuɗin shigowa wanda za ta iya aikin gari da su insha Allah.
Bilal Afununu tun bayan soke dokar yanzu ya za a kwatanta yadda baki ke zuwa cikin tasha domin su tafi Turai ko su tafi Libya ko Algeria
yanzu maganar da za mu yi duka maganganu an yi su doka ita ce take da baibayin kowa da baibayin kirhi ce an babu doka ba abinda za a yi ku duba cikin gida da kanshin babu doka abin da ke zama yanzu kun da kusancin caga wanga yaro yanzu ya da kusancin wani mutum ya kawo maka mutanen ka gan shi da halin shi ma ka san shi ba mutum ba ne to mu abinda muke fata muna so a yi shi tunda aiki da muka sani ne dan caga ya zamantu wane ne kuma zai kama ka mutane waya kama wannan mutane kuma wani irin mutane ne wanda kai ka kawo amma dai mutun jalau ka gaishe kama mahaukaci ya ga wannan da buya jawo shi ga wanda kuma shi jawo shi baka shi da kanshi bai sabin da shi da sai ya sha wani abu hankalin shi ya fita ya dinga zuwa yana gudu kai muna kallon su sai su babu mamaki kenan ya zamantu sarin da kuka ce yanzu dokar da kuka ce yanzu a zamantu ni misali ni ina da gidana ko ina da gurina ko cikin tashi nake wani waje an san ni wane ne kuma wai bani inci yi wanga aikin bayan shi bahama to nayi shi bahama na mai da shi bahama kenan kai magabaci ne kuma kana da dokarka da kanka kana da takardunka da maka yanzu babu da baibe ga mutum sai sai da rudda kashe fudu kenan su ne da babu su ka ga mu da mutancen ka cika mota ka kai wa mu ko muka ganta can daji muka mota wata abanta bet cap mil wata amata luz mil wata amata wi mil rishin gaskiya ke don ta bi gaskiya ba mai ka mota da an saida ka sanjika ta saida ka ko police saida ka za ka fudu fe diru ka shi fudu abin da sai ce maka ga yakacin mutanen ka nan sakanin ka da mai iko kenan yesu mai mota da kanshi saka ku yi mata lokaci yana yi wa kare wa zakai saboda yau mutun ya je can in cika mai mota in yi kashe muraba in miliyan guda zan ba shi shikka dari shidda in dauki dari fudu kenan ni kenan yau na cika maka mota ka bani haƙƙi na daidai na dauki shikka dari na baka shikka dari tara kudin ka ne kenan yau da mai mota da kanshi ya santa gaba ta da amfani kalan da stan wannan bai da amfani
da bayanan Bilal Afunuru zamu dasa aya a yau sai makon gobe zamu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya shirin a jihar Agadez na kasar Niger sai Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu zama lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da prime minister kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci mai tambaya malami kura garin sarkin noma a jihar Yobe Nigeria to idan mai tambayar malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin mu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce
wato maganan prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne
yawa to data menene bambancin su to duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne menene bambancin su
inda tsarin mulki ya tanada inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko nan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wayansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da shi
to dukkan kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali
alal misali zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa sa'annan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi ba zaben gama gari ake masa ba ana zaben sa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zabe a mazabar sa na gundumar da ya fita wato daga cikin ɗan majalisu anan ake zaben prime minister misali in an yi zaben senatoci a Nigeria in sun je Abuja sai su zabi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yanda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Nigeria ta gudanar zaben prime prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da shi yanzu wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yancin kai a 1960 a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya prime minister zaben prime minister lokacin akai tsarin mulki wato da turanci yake kiran parliamentary system of government don haka da aka samu yancin kai a 1960 wannan tsarin muka fara an yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba daya suka hadu a Lagos a mutan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka hadu a Lagos daga cikin ɗan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaba prime minister daga cikin su ne za a zaba shugaban kasa amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wuri shugaban kasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunan sa bai da cikakken iko a wancan tsarin don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya suka hadu a Lagos babu jam'iyya guda daya wanda take da karfin iko da zata zabi prime minister ita kadai domin sai mu kira da karfin iko da zai zabi prime minister shi kadai wannan party zata zaba don haka suna bukatan alliance abinda ake cewa su yi auren juna da akai alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne NPC daga arewa wato Northern People Congress tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizens daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zabi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda yake da karfin iko na gwamnati aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Najeriya wanda kuma ba sake yi zuwa ba zuwa yanzu sannan aka zabi shugaban kasa har a wancan tsarin ma akwai shugaban kasa amma shugaban kasan bai da cikakken iko shugaban kasa ne na jeka nayika wanda da turanci ake kira sa ceremonial president a wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe shine ya zama shugaban kasan Najeriya amma na buki ne ake kiran sa in akwai bukukuwa a Najeriya shine zai jagoranci bukukuwa kamar yaya wani irin buki rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukan sa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kiran parliamentary system of government
to doctor da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki wato kamar yadda ka bayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da handan an samu tasgaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka su suka yi hadaka wato marriage of alliance suka yi hadaka sai ɗaya koki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban kasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG shi kuma kargashin Chief Awolowo
to doctor shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗanda suke gudanar da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka shi ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar National AG to wannan tsarin mulkin illar sa daya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to dukka in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka masa ba zabe ne wanda yan majalisu a Lagos suka zabe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su kire shi su sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasan ma ba za a nemi a ji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kan kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su iya su nemi wani ƴan jam'iyyar su haɗa kai, in sun haɗa kai za su kore shi, za a cire prime minister.
To yanzu dan sa yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ku wani annashuwa ko wani jin dadi haka,
in jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zabe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi, kuma mutumin prime minister nan yana cin zabe a mazabar sa, wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita, zai iya yin shekara 30 yana prime minister, ba wanda zai iya cire shi, domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaben sa za a yi a majalisa, duk lokacin da partin sa yake zabe zai iya zama prime minister. Don haka babu tsarin dokan da yake zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi, a zai iya yin wata daya a cire shi, sati biyu a cire shi, in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi. To kaga wannan akwai masifa a ciki. So wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce, da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku, irin su Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, Kisa Akintola da sauran manya-manyan sojojin Najeriya a January 1966, Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama.
To dakta, yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta?
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya, to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya, wato presidential system of government. Wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko, wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya. Kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya, wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa, duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wuri, wanda kowane jam'iyya ya ci, to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai shekara 4 ne, ba wanda zai cire shi da sauki.
Yanzu dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya, idan aka riga aka yi zabe aka kokada kuri'u jam'iyyar sa ta ci, ya dare karkara mulki, babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan?
Akwai hanyar cire shi, amma yana da wahala, ba a taba yi a Najeriya ba, ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba. In an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4, bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar azare mulkin namu na Najeriya yanzu, ya sake yi na shekara 8. In yayi shekara 8 ya gama, to tsarin mulki ta kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa bare sake komawa wannan kujeran ba. To kaga nan bambancin, a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa, anan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya, in yayi shekara 8 ya kare bare koma ba. Wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential, amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne.
To dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai, yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja, ko dai a'a abun yana nan kan yadda wadancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tare-tare an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko a nan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tare baki, shi ne mai karban baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa, shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979, suka dauko shi suka kawo a nan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau, tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na ga muku yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sani da rabo. Cire shi a wadayin shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a yi a kai impeachment a National Assembly, a National Assembly ta impeachment nashi, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya, wurin cire shi yana da wahala.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Leathers Gresham, da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta bada umarni da mai injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.